sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkam da wannan lokaci ni ce Amina Bahari Auna tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau tara ga watan Mayu na shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam dauke da kanin labarai
to Amina hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce sama da yan Sudan 700,000 ne suka kauracewa gidajensu tun bayan barkewar rikici a watan da ya gabata tsakanin bangarorin sojan kasar biyu Yau Talata shugaban Russia Vladimir Putin ya faɗi cewa duniya tana a wani muhimmin lokaci na kawo sauyi. Ya kuma ce an kaddamar da yaki na hakika akan Russia. Kasar Canada ta kori wani jami'in diplomasiyyar China da ake zargi da yunkurin raza na wani dan majalisar dokokin Canada da ke yawan cancantar Beijing.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kasar sa'o'i 48 da fara zaman sauraron shari'ar sharafayye a karar da jam'iyyu daban-daban suka shiga kan sakamakon zaben shekarar 2023 kotun ta dage zaman shari'ar da PDP ta shiga sannan za ku ji cewa babban kotun jihar Kaduna da ke sauraron karar da wazirin zazzau da aka cire Alhaji Ibrahim Muhammad Aminu ya shiga yana buƙatar a cire mai martaba sarkin zazzau Ambassador Ahmed Nuhu Bamali gwamnatin kasar Kamaru na wato gwamnatin kasar Kamaru na son ta sake tattaunawa da Amurka don maido da ita cikin dokar bunƙasar da kasuwanci tsakanin Amurka da kasashen Afrika muna kuma tafi da shirin noma da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko mana amma kafin nan bari mu fara da kawo muku labaran duniya kashi na farko
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce sama da yan Sudan 700,000 ne suka kauracewa gidajensu tun bayan barkewar rikici a watan da ya gabata tsakanin bangarorin sojan kasar biyu da ke neman kama madafin iko a kasar da ke arewacin Afirka. Sabon adadin wanda hukumar kula da kaurar jama'a ta Majalisar Dinkin Duniya da ake kira IOM ta fidda yau Talata. Ya lanka fiye da na mutum 334 da hukumar ta ce sun gujewa matsugunansu a makon da ya gabata. Hukumar ta IOM ta ce karin yan Sudan 100 sun tsere daga kasar. Fadda sabbin alkalaman na zuwa ne kwana guda bayan da wakilan bangarorin biyu da ke fada suka yi wata ganawa a rana ta uku a birnin Jidda na kasar Saudiya. An dai tattaunawar ne da nufin ba da damar kai agajin jin kai ga dubban mutanen da ke buƙatar abinci matsugunni da kuma kayan jinya a birnin Khartoum da kuma sauran garuruwan Sudan bayan shafa sama da makonni uku ana gwabza fada. A yau Talata shugaban Russia Vladimir Putin ya faɗi cewa duniya tana a wani muhimmin lokaci na kawo sauyi kuma an kaddamar da yaki na hakika akan Russia. Putin ya yi magana ne a birnin Moscow a wurin bikin tunawa da nasarar da aka samu akan sojojin Nazi na Jamus a yakin duniya na biyu wani muhimmin biki da ake yi a Russia wanda ke tattaro dubban mutane don yin faretin soja a dandalin Red Square da ke birnin Moscow mun dakile ayyukan ta'addanci na ƙasa da ƙasa za mu kare mazauna yankin Donbas kuma za mu tabbatar da tsaron ƙasar mu a cewar Putin A shekarar da ta gabata ne dai Russia ta kaddamar da farmaki akan Ukraine kuma yankin Donbas da ke gabashin kasar ya kasance wurin da sojojin Russia suka fi mayar da hankali a fadan dan sa'o'i gabanin jawabin na Putin sojojin Russia sun kai farmaki a Kyiv babban birnin Ukraine da makamai masu linzami kasar Canada ta kori wani jami'in diplomasiyya kasar China da ake zargi da yunkurin raza na wani dan majalisar dokokin Canada da ke yawan cancantar Beijing ministan harkokin wajen kasar Melanie Joly ta fitar da wata sanarwa a jiya litinin mai cewa an ayyana korar Zhao Wei daga kasar a matsayin mai da martani akan wasu jerin rahotanni da jaridar The Globe da kuma Mail na Canada suka wallafa Masu cewa Zhao ya nemi bayanai kan dan majalisar dokokin jam'iyyar Conservative Michael Chong wanda ya dauki nauyin gabatar da kudirin ayyana matakin da China ta dauka akan tsararren musulman kabilar Uyghur a matsayin kisan kare dangi Rahotannin sun ce hukumar leken asirin Canada ta gano wasu bayanai game da shirin China na sanya wa Chang da ƴan uwansa takunkumi a Hong Kong kuma ta yiwu ma an yi masa barazana. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla a gaida Maryam kafin mu kawo muku ci gaban labaran bari mu duba taskar rahotannin mu. Kasa da sa'o'i 48 ta fara zaman sauraron shari'ar share fage a karar da jami'u daban-daban suka shigar kan sakamakon zaben shekarar 2023 kotun ta dage zaman shari'ar da PDP ta shigar akan hukumar INEC APC da Bola Tinubu zuwa ranar Alhamis 11 ga watan Mayu da muke ciki don baiwa dukkan waɗanda al'amarin shari'ar ya shafa su warware wato matsalolin da suka taso a zama na yau Talata saboda iya fara ainihin zaman shari'ar akan lokaci. Daga Abuja wakiliyar mu Halima Abdurrauf na dauke da karin bayani.
Mai shari'a Haruna Simon Tsammani da ke jagorantar tawagar manyan lauyoyi biyar da suka hada da mai shari'a Misturat Bolaji Yusuf, Steven Ada, Bolu Kuromo, Moses Ugo, Abba Bello Muhammad da ke zaman sauraron karrakin da aka shigar a game da sakamakon zaben shugaban kasa da aka gudanar a watan Fabrairun shekarar nan ne suka dage zaman sauraron share fage don baiwa bangarorin da shari'ar ta shafa damar warware ababen da suka taso kama daga miƙa wasu buƙatu da kuma takardun da ya kamata a shigar a gaban kotu. A yau zuwa ranar 11 ga watan Mayun da muke ciki, shugaban jam'iyyar PDP ne rukun kwariya ambassador Umar Aliyu da magum da ya wakilci jam'iyyar sa a yayin zaman kotun na yau ya ce
alhamdulillahi a yau dai an fara sauraron kara kuma inda ke ma kina kotun kin san wanda aka kai kara za su duwa ta hanya da za su yi su ga cewa sun kawo bata lokaci bata kamar yadda shi alkali ya yi alkawari muna kyauta Breton ko ba komi duniya tana kallo kuma duka lahirin yan Najeriya suna sauraron wannan al'amari shuga yadda za ya kasance.
Ambassador Umar Aliyu da magum ya kuma ce
babban abun da zai kara mana karfin gwiwa shine su yadda cewa wannan al'amari a nuna shi a duniya a talabijin lokacin da ake muhawaran a cikin kotu. Shi alkali ya musu togaciya tun da farko muna kyautata Breton wannan togaciya da ya yi zai yi amfani kuma a gaggauta a sauraron wannan kara don a yi mata hukunci yadda muke expecting.
A wani bangare kuma ɗaya daga cikin tawagar lauyoyin da ke kare jam'iyyar PDP da ɗan takararta Atiku Abubakar a gaban kotu Daniel Bwala ya bayyana cewa
yau din da aka zo muka roƙi kotu ko za su bar a nuna wannan zaman kotu din a television to sai wasu lauyoyin na wani side din suka ce ba su lokaci don su ma su yi replying na mu to shi ya sa kotu ta ce to yanzu mu tafi mu dawo ranar Thursday shine za su ba mu direction eh to muna da bangas ya kan judiciary because banda su ina za ka to amma kuma addu'a mu da shine ubangiji Allah ya taimaka cewa a kasa din komin da zai ayi shi adalci ayi shi da zuciyar gaskiya ayi shi kuma da tsoron ubangiji Allah don dokan kasa ta ce kwana ta 180 ko da shike dama kuma dokan kasa ta bayar su alkalai din za su ce za mu yi a wata daya amma to su ba sa so a ce wani yana da lokacin sa ko an hana ma wani opportunity ya ventilate so ba abin da za a karasa kafin soyayya ne ba.
Shi ma jagoran lauyoyi da ke kare hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya wato INEC AB Mahmud mai makamin SAN ya yi bayanin cewa
to kamar yadda aka yi zauna jiya yau ma kamar sharan fage ne kokari court take ta dudduba abubuwan da aka shigar daga bangaren masu kara daga bangaren masu karewa don a samu daidaituwa kan abubuwan da ba lallai san zauna ta jayayya kai ba saboda an zo fara sauraron kara abubuwa su tafi cikin sauki kuma cikin takardar lokaci abin da ake kira yanzu ba wani abu da kotu ta zartar illa kawai na tsare da za a gudanar da shari'a magana da ake shine ko za a kyale a dinga nuna abin da yake faruwa cikin kotu ta hanyar talabijin da sauran kafofin watsa labarai a san da abin yake gudana to muka ce wannan ba za mu iya bada amsa ba sai mun yi nazari akai kuma mun nemi shawara daga su hukumar zabe abin da muka ce kenan tsarin kotuna na kasan nan ba a wannan wasu kasashe suna kyalewa amma har yanzu ba babu wani abu da aka zartar wato wanda ya nuna cewa za a yi wannan, amma cikin doka in ko ta ga abuwa sun dace ko tana ganin ba wani illa da zai faru za ta ba da izini.
A wata shari'a mai kama da wannan, kotun koli ta dage zaman sauraron daukaka karar da jam'iyyar PDP ta shigar akan hukumar INEC, jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu da Kashim Shattima zuwa ranar 22 ga watan Mayun da muke ciki, sakamakon yadda Bola Tinubu da Kashim Shattima suka gabatar wa lauyoyin PDP wasu bayanai da hujjoji a gaban kotun a bayyane. Nima Abdurrauf, murya Amurka daga Abuja, Nigeria.
Kai da Halima Abdurrauf, wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger, za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5. Bayan haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da ƙarshen labaran duniya.
Hukumomin kasar Pakistan sun kama tsohon Prime Minister kasar Imran Khan a yau Talata a wajen wata kota a Islamabad, babban birnin kasar. Khan dai shine shugaban babbar jam'iyyar siyasa a kasar. An kama tare da tsare dan siyasar mai shekaru 70 ne a yayin da ya tankari dakin wata babbar kotun kasar don halartar zaman sauraron wasu kararraki da aka shigar a kansa da suka hada da zarge-zargen ta'addanci, cin hanci da rashawa, cin amanar kasa da sauran laifuffuka. Lauyoyin Khan sun yi zargin cewa jami'an tsaro sun ci zarafinsa kafin su kai shi inda ake tsare da shi da kuma mika shi ga hukumomin yaki da cin hanci da rashawa da ke tare da su. Jam'iyyar Khan dai ta yi Allah wadai da kamun shugaban nata. Ministan harkokin cikin gida na Pakistan, Rana Sanaula, ya tabbatar da kamen Khan, amma ya yi watsi da zarge-zargen an ci masa zarafi. Ya kuma bayyana wa kafofin yada labaran kasar batun zarge-zargen cin hanci da rashawa akan dan jam'iyyar da adawa.
Madalla a gaira Maryam Dauda ta ci kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban kotun jihar Kaduna da ke sauraron karar da wazirin zazzau da aka cire Alhaji Ibrahim Muhammad Aminu ya shigar, yana bukatar a cire mai martaba sarkin zazzau ambassador Ahmad Nuhu Bammali kan cewa nadin ya saba wa ka'idojin nadin sarki. Ta ce za ta sanar da ranar yanke hukuncin nan ba da dadewa ba. Wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lamal Ikra ya aiko mana da karin bayani.
Zaman kotun na yau Talata dai ya maida hankali ne akan hujjojin da lauyoyin waɗanda ake ƙara suka dogara da su na buƙatar kotun ta yi watsi da wannan ƙara da kuma hujjojin lauyoyin mai ƙara na cewa kotun na da hurumi na sauraron ita wannan ƙara, wanda daga bisani kuma alƙalin kotun mashara Isa Aliyu ya dage zaman kotun zuwa wata rana da zai sanar daga baya domin yanke hukunci akan hurumin kotun da kuma cancantar Alhaji Ibrahim Muhammad Aminu a matsayin mai ƙara. Bayan fita daga kotun ne lauyan da ke kare mai martaba sarkin zazzau da kuma masarautar ta zazzau, lauya Abdul Ibrahim, wanda babban lauya ne na ƙasa wato SAN, ya jaddada matsayinsu ta lauyoyi akan cewa kotun ba ta da hurumin sauraron wannan ƙara.
Ni ne ke saya ma zazzau United Council da shi mai martaba ambassador Ahmed Bamani.
Me kuke cewa ne wa kotu?
Da mun ci musu wasa da shari'an wanda suka zo ba dan kotu suka kamata su zo, kuma ba haka shi wanda ya kawo kara ba da gina sarauta ba ne da zai ce wai a cire ambassador Ababa su wayannan da ya ce musu aligan cire shi, so he's also a custodian of customs in Zaria.
Cewa kuke wannan kotun ba ta cancanci su alƙara
ba? Ba ta cancanci su shirin ba.
To yanzu a ina ka tsaya?
To muna jira abin da alkali zai bai ba da rana ba, amma ishe can dai ba zai kira mu ya gaya mana abin da shi.
Amma kuna ganin hujjojinku na da ƙarfin da za a iya kula mu ga?
Insha Allah ba mu da wani gaddama, insha Allah wannan ba ai ya zai ba ta maka lokaci ne.
Sai dai kuma lauyoyin mai ƙara wato wazirin zazzau da aka cire wanda suka tattake guri a gaban kotun akan hujjojin da suka ce suna da su game da hurumin ita wannan kotu akan sauraron wannan ƙara, sun ce ba da ka suka tire akan hujjojinsu ba domin suna dogaro da wasu hujjoji na dokokin Najeriya ne. Lauya Bashir M. Bello na cikin lauyoyin mai ƙara, kuma ya ce ba su da haufi akan hujjojin da suka gabatar.
Ai abin da ake cewa shine sun yi raising, akwai abin da ake cewa preliminary objection So sun yi raising suna cewa kotun ba ta da hurumin da ta saurara kara. Kuma from our part mun yi responding cewa kotun na da hurumi kuma yanzu an bar mu kotu kotu za ta yanke hukunci akai.
Amma ku kuna jin kuna da hujja cewa kotun nan ita ce ya kamata sauraron nan kara
sosai kuma mun ba ma kotu wannan hujjojin. Kuma muna fatan kotu za ta yi aiki da su.
Suna magana shi kanshi mai karin ma ai bai da hurumin kai karar sarki.
Eh sun faɗa haka. Shine ai abin da nace maka suna jayayya ne akan competence ma'ana cancantar shari'ar a kotun da kuma wanda ya shigar da kara. Ko mu mun kalubalance su akan cewa lalle wannan kotun tana da hurumi kuma wanda ya shigar da karan yana da hurumin da zai shigar da kara a kotun. Yanzu an daga kotu za ta yanke hukunci akan abin da.
Kuna jin cewa wannan hujjojin da kuka bar suna da nauyin da kila za su yi ku nasara.
Sosai. Sosai. Muna sa rai kotu za ta yanke hukunci kuma ya zama in our favor.
Shi dai wazirin Zazzau Alhaji Ibrahim Muhammad Aminu wanda aka cire daga mukamin nashi a baya yana karar gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasu Amir Fa'i da kuma mai martaba sarkin Zazzau Ambassador Ahmad Luba Malli da wasu mutum 12 ne bisa taka doka da ka'idojin nadin sarki a masarautar Zazzau da yace an yi tare da gabatar da bukatar ganin an cire mai martaba sarkin Zazzau Ambassador Ahmad Luba Malli saboda a cewar mai karar sunan sarkin baya cikin jerin sunayen da masu zaben sarki suka gabatarwa da gwamnatin jihar Kaduna Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
madalla a gaida Isa Lawal Ikara kasar Kamaru na so ta sake tattaunawa da Amurka don maido da ita cikin dokar bunƙasar da kasuwanci tsakanin Amurka da kasashen Afirka mai takin AGOA wanda hakan zai bada damar kaucewa matsalar wato basussuka ga ƙarin bayani daga bakin wakilin muryar Amurka a Yaounde Muhammad Bashir Laden
Kamaru na son ta ƙara yawan kuɗaɗen da take samu a kasashen waje domin kaucewa rikicin bashi a dalilin haka ne kuma kasar take shirin dawo da tattaunawa da kasar Amurka domin shiga cikin dokar bunƙasar Afirka da mamaki na AGOA ministan tattalin arziki tsare-tsare da ci gaban yanki Allamin Usman Bey na kasan Kamaru ne ya sanar da haka Dr. Dalbaris Nguju masanin harkar tattalin arziki yayi mana ƙarin bayani kan wannan bukata ta kasar Kamaru inda yace
wa iya kirkuzo ne Kamun a ita fitire jilagowa par les autorités américaines
a shekaru da suka gabata Amurka ta janye Kamaru daga AGOA system wannan hanyar tsare-tsare mai kawo sauki wajen kasuwanci da cinikayya tsakanin Washington da kasashen Afirka a wancan lokacin Amurka na zargin gwamnatin Bolivia da tauye haƙƙin dan adam tun daga lokacin yakin Boko Haram har zuwa rikicin jihohin Ingilishi na kasar musamman Amurka ta zargi sojojin Kamaru da kona gidajen mutane da kuma kitan gilla kan yan yara sai dai wancan lokaci Kamaru bata nuna damuwar ta ba duba da cewa cinikayya tsakanin kasashen biyu bata da ƙarfi hakan nan
C'était à peine quelques dizaines de millions de dollars.
Omar yasa gwamnatin Kamaru ta buƙaci a maido ta cikin AGOA. Dr. Dalbaris Nguju ya dada ƙarin bayani.
La stratégie du Cameroun c'est premièrement de continuer de bénéficier.
Yanzu gwamnatin Kamaru ta wakilta ministan tattalin arziki Alamin Usman Mai. Da ya kokarta wajen tattaunawa da Amurka domin maida Kamaru cikin wannan sauki duba da cewa Kamaru na nema ta haɓaka tattalin arzikinta saboda rage basussuka tsakaninta da bankin duniya da kuma asusun bada lamuni na duniya lallai yin haka zai taimakawa kasar musamman a wannan lokaci da basussuka suka yi wa kasar mu yawa
ne aujourd'hui quand on est en grande difficulté on peut essayer de occuper une des niches
a cewar asusun bada lamuni na duniya tattalin arzikin kasar Kamaru zai bunƙasa da kashi 4.3 cikin 100 a bana bayan da ya ragu da 0.5 cikin 100 a shekarar 2020 tattalin arzikin Kamaru kamar na sauran kasashen Afirka ya fuskanci illar cutar COVID-19 da kuma yaki tsakanin Russia da Ukraine waɗannan rikice-rikice sun ba da mummunar gudunmawa wajen tabarbarewar yanayin basussuka. Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru.
Muhammad Bashir Laden kenan. Yanzu kuma sai shirinmu na noma da abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe ke shirya mana.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da abokin aikin mu Mahmud Ibrahim Kwari ke da kwararre a harkokin noma a Najeriya, Dauda Salisu Muhammad kan batun bayar da tallafi ko bashi ga manoma a Najeriya domin bunƙasa harkokin noma a ƙasar. Ga dai ci gaban tattaunawar.
Kana ganin cewa watakila maimakon gwamnati ta dinga amfani da hukumomin ta kai tsaye wajen raba irin waɗannan kayan tallafi ko lamani, zai fi kyau ta yi amfani da kamfanoni masu zaman kansu.
Tabbas, domin yarjejeniya ce za su rubuta tsakanin su da kamfanin cewa idan har ba su kawo kaza, adadin kaza ba, to za su iya shiga ciki, za su iya biya, domin duk kokarin da za su yi kai ba ma wannan ba, ko dan kwantaragi na gaba ku ƙara ba mu, dole mu zage dantse mu tabbatar da mun biya muku bukatunku.
Wato kare mutuncin kai.
Kare mutuncin kai. Ko dan kare mutuncin kai na zan yi abin da ya kamata.
To wani kalubale da manoma kuma suke fuskanta ko sha'anin noma a Najeriya shi da zaka ga cewa misali an yi noma, to amma manoman kuma ba sa cin ko gajiyar noman sosai, misali baya tasiri. Misali lamba kan noman da aka yi bana wasu wurare. An samu shinkafa da yawa amma an sai da ita da tsada a lokacin da ake girbin ta misali. Amma kuma manoman kuma sun dawo tun ba a je ko ina ba sun zo sun talauce da sauransu, yanzu wani ma bai da abin da bai da ita kanta shinkafar ma da zai ci a gidansa da sauransu. Me kake tunanin ko kake gani ya kawo misali manomi zai yi noman kuma amma noman baya tasiri a kansa yadda cewa ya samu amfanin gona?
Gaskiya ne. Shi manomi ya ɗauki noma rayuwar shi domin da shi ya dogara. So kaga duk wata harka ta rayuwar shi ta ta'allaka ne ga wannan noma. To manoman kala-kala ne, akwai wanda zai noma shi iya dan ya ci a gida. Akwai kuma wanda zai noma ya ci a gida ya sayar. Akwai kuma wanda zai noma kawai dan ya sayar ba ruwan shi. Yawwa. To gaskiya kaman wannan karan an samu matsala. Wanda hannun mutanen gari especially masu zama a cikin birni cewa ai kaya sun yi sauki, sun yi sauki alhalin ba sauki bane ba.
Wato a kakar bane da tauci.
Tabbas zaka ga a lokacin girbi kowane abu ne ake girbi ya kamata a ce a lokacin yana sauki, lokacin saukin shi ne. To tabbas kuma an siyar da kaya da tsada a lokacin. Dalilin ka san an yi ambaliyar ruwa a damunan nan ta bana sosai. To wasu da yawa sun rasa amfanin gonansu, wasu sun rasa mahallansu. To wannan dalilin shi ya saka waɗanda su kuma Allah ya sa suka tsallake suka samu, so kaga suka siyar da abinsu da tsada suka ci karansu ba babbaka. To akwai wanda ya sa shi kuma kuɗin shi aikin shi kuma lokacin da ake girbi ya sa kuɗaɗen shi ya siyo abubuwan nan ya aje, don idan lokacin nasu ya wuce za su dan ƙara tsada shi kuma sai ya siya. To gaskiya waɗannan sun kusan in ce maka sun fi manoman shan wahala, domin mutum ya kundige kanshi ya sayo wannan kayan ya sa ya ci buri sai ya zamto kuma kayan sai ya zamto saboda canjin kuɗin nan. Za ka ga kuɗi sun yanke gaba ɗaya babu ƙarar. Kai kuma kana da buƙatun gida, yara za ka ba su kuɗin makaranta, ga biyan kuɗin makaranta, ga asibiti, ga dai ɗawainiyar gida, so gashi babu kuɗi a ƙasa. Za ka ga dole kana buƙatar kuɗin nan. So dole ka ɗauki kayanka ka je ka kai kasuwa. To ka ɗauki kayanka ka je ka kai kasuwa sai dai a ce a ma transfer, amma mutum ya zo zai siya wanda yake da halin ma kenan. To in ya ma transfer fitar da kuɗin ma aiki ne babu, sai ka ga mutum ya karya kayan shi ya ce in dai da akwai mai kuɗi a hannu tsagwaron su ya bani kaza ya ɗauka. Sannan ka ga abinda gwamnati ya kamata ta duba yanzu ta tausaya wa manoma shi ne, za ka ga manomi ya sai taki da tsada, ya sai kayan feshi da tsada, ya sai iri da tsada, kuma sannan ya zo ya sayar da kayan da aka za ka ga wani ko kudin shi bai maida ba.
Wannan gaban nake son tambaye ka cewa me ya kamata hukuma ta yi misali don kaucewa irin waɗannan abubuwan, musamman bayan an yi girbin amfanin gona ta yadda manoma za su ci gajiyar noman da suka yi kuma ƴan ƙasa ma su samu albarkaci.
Masha Allah. Wannan tambaya ce mai muhimmanci gaskiya. Tunda ita gwamnati kowa nata ne. Da shi mai nomawan da shi mai siya. Yawwa, to wannan shine ya kamata a ce gwamnati ta dauki wani wasu measures, wasu matakai da ya kamata a ce kowa ya ji dadi. Wannan matakon kuwa shine ta yi price flow.
Kamar ya.
Yawwa, price flow shine a ce farashi kada ya fara daga kaza, kada ya kasa da haka.
Kamar a ce naira 10.
Kamar a ce ko menene to ya fara daga naira 10. Ba za a sai da shi kasa da naira 10 ba. To kaga idan tayi wannan
amma in ya sama ba laifi
saboda za mu ce ba laifi saboda ai kayan grading grading ne mataki mataki ne
ga nagartar
nagarta abin da gyaran da aka yi mishi da cin shi
yawa sace ko kuma
yawa amma a ce da duk rashin cin shi tunda dai ai ba janyo ka aka yi talo ka siya ba dole yawa duk rashin cin shi ka a sai shi kasa da kaza sannan ka dan aka yi haka an taimakawa wanda ya noma
masu sauraro anan zamu dasa a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin kwararre kan harkokin noma, Dauda Salisu Muhammad da kuma wakilin mu a Kano Muhammadu Ibrahim Kwari, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe, ya sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Majalla to masu saurare kuma yanzu sai ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar email.
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a. Kace kotun sauraron korafe-korafen zabe da kika fara zama a yau Litinin. Da fatan zaki wa kowa adalci akan korafe-korafen da suka kawo miki akan zaben da ya gabata. Domin yin adalci ne zai sa ki nemar wa kanki kima da mutunci a idon duniya. Da fatan bangaren masu kara da waɗanda ake kara za su baki cikakken goyon baya. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Isa Ramin Hudu Hadeja. Kace muna fata gwamnatin Najeriya mai shigowa ta Bola Tinubu za ta karatun tanato wajen nada mutanen da za su jagoranci gwamnatin su kasance jajirtattu da za su kai kasar ga tudun mun tsira. Domin zance na gaskiya, shugaba mai barin gado Muhammadu Buhari ya yi kitso da kwarkwata wajen zabo mutane da ya ba su amana da zuciya amma suka yi wa gwamnatin zagon kasa duk kuwa da yadda ya ba su wuka da nama. Daga ƙarshe muke fatan sabon shugaban kasa mai zuwa Bola Ahmed Tinubu zai mayar da hankali kan muhimman abubuwa guda uku: ilimi ta hanyar rage kuɗin makaranta da wadata malamai da isasshen albashi, samar da tsaro da kawo ƙarshen hauhawar farashin kayayyaki.
To kafin mu karkare shirin namu ga Maryam nan da takaitaccen labarai.
To a takaice, hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da 'yan Sudan 700,000 ne suka kauracewa gidajensu tun bayan barkewar rikici a watan da ya gabata tsakanin bangarorin sojan ƙasar biyu da ke neman kawo madafin iko a ƙasar da ke arewacin Afirka. Sabon adadin wanda hukumar kula da ƙaurar jama'a ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira IOM a takaice ta fidda a yau Litinin ya lanka fiye da na mutum 334 da hukumar ta ce sun gujewa matsugunansu a makon da ya gabata. Hukumar ta IOM ta ce ƙarin 'yan Sudan 100,000 sun tsere daga ƙasar. A yau Talata, shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗi cewa duniya tana a wani muhimmin lokaci na kawo sauyi kuma an kaddamar da yaƙi na haƙiƙa akan Rasha.
To masu saurare da takaitaccen labarin ka ga karkashin shirye-shiryen mu na daidai wannan lokaci sai kuma can an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana zamu saki da muku da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa da Julie Davis Gresham da ta bada umarni da kuma injiniyan mu na yau ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Ki sallama da ku a kasance lafiya.